نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيدركم نجوم تاهدي السنسرة من المقدمة العزية كاتبه إمام مالك رحمه الله. راكد أول أنم بالله أكم مشروعيا يوم وانتع في آية وانتع يكي إن أن صلى الله عليه وسلم يبين آمن في أحي كثير من يذكني أتني ولا لساتي الشيخ أبو الحسن الكاذلي رحمة الله عليه يبين آمن فر حكم شهر أبو وانه حكم شهر كنت بس كتن شأن وانتع يكي والغسل من الجنابة مشتمل على فرائض وسنن وفضائل في وانتع دق جنبا يقول في أبوبوا وأن دسك فرمي دسنوني دمستحبي فرائض جمع فرض. الفرض دع الواجب جمع نفس الآية كما إذا مك أنبت عليك سن الولاء فيني أبن بنيتي أتكين سأقي لادا ثم أتكين برن سأقي ليتي إذا أنت إذا كسام لادا أنبت يدك ماذا ألا ما أخذ نسر كي جمع فوق إذا فيني فر الله فيني ثم واجبي دا فر الله دا واجبي دل باجن في الآية وزن جنهور ما لمي السنن جمع السنة أسلم معنى السنة في حية سواء بلد أيك نتي واتو أبوبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أي كتاسي با أتفرك بيّن سوى واجبين يا أي سبا سواء بلد أتفرك بك في إلما جاء الله صلى الله عليه وسلم بكما الفضائل جمع فضيلة دا فضيلة دا رغيبة دا مندوب دا مستحب بك نوت معنى السنة في أبوبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقعي ترأيه ko kuma ya aikata shi amma bai bayyana shi ba yanda mutane za su gani ya zama to kan cewa sun dauke shi muhimmi kamar irin abubuwa yanzu kamar sallar idi sunna ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta domin a bayyana ta a bayyana a bambance tsakanin sallar idi wanda nafila ce da kamar nafila dare da mutum zai yi wanda ita mustahabbi ce wannan sunna ce wannan kuma mustahabbi ce kuma bambance tsakanin sunna da al mustahab ko kuma al fada'il فعندما نبيانا وأن أبوبوا قدائكم وسوء الفرائض والسنن والفضائل يكي فأما فرائضه فخمسة فرلوانك قداب يرني نية رفع الحدث الأكبر نية توتي والكري واندي يتمثي جرمة وترشن تركي واندي يتمثي جرمة الحدث كما عندما تجمع نقمت أيها يدباتي سنة رشن تركي ورشن تركي إنه قوم بينا كي سوى إلي ديني أفيق رمي أفيق ببا رمي سنة أكي أوتي سدأ الولاء babban shi ne ake dauke shi da wanka. Saboda haka farilla ta farko na wanka shine kai niyyar cewa zaka tsarkake kanka daga babban rashin tsarki da dan adam ya tsarki da shine janaba ba sai ka ambata janabar ba in kace alhadath in ka ayyana a cikin zuciyarka abin da kake nufi shine raf'ul hadath al-akbar ko kuma ka tsilla a cikin zuciyarka cewa tsarkake kanka kake yi daga wannan abin da ya same ka sawa'un janaba ne ko kuma in mace ce haila ce ko kuma nifasi ne ta kulla a cikin zuciyarta kuma kamar yadda muka ambata a lokacin alwala ita niyya ba furci ake da ita ba idirtawa ake a cikin zuci bal kamar yadda ibnu qasim yake da mutum zai fita daga gida ya tafi ƙorama da take a gefen gari da ya fita daga gida da niyyar cewa zai je wankan janaba ne idan ya je ƙoramar nan kawai ya je tsunduna cikin ƙoramar nan ya gama wankan sa ya fito ya riga ya yi wankan janaba wannan niyyar ai dama fitowar da ya yi daga gida niyyar yin wankan ke ta fito da shi to haka fuka haka nan da suka fahimci a abin nan dalalar alqur'ani da sunna to haka ba sai ka yi lafazi da ita ba wannan yin niyyar farilla ce saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ayyuka suna tabbata ne kawai da niyyoyin wa innama li kulli imri'in ma nawa mutum kuma kadai yana samun abin da ya niyya ne wannan shine hujja ta jumhurin malamai na cewa niyya sharadi ce a niyya wajiba ce a cikin wanka farilla ce a cikin wanka idan mutum ya wanka babu niyya ko kuma da niyya amma ba ta raf'ul hadath ba wankan ta bai yi ba alal misali mutum ya saba kullum zai tafi wajen aiki zai yi wanka ya wanka da soso da sabulu domin ya samu nishaɗin tafiya wajen aiki to da janaba a jikinsa sai ka ce ka je wannan wanka sai bayan ya je don aiki sai ya tuno cewa a ce fa akwai janaba a kansa da zai yi wankan nan kuma ya yi wankan sa ne da ya saba da niyyar wankan janaba ba wannan wankan janaba wannan wankan ya wadatar akan janaba da wankan janaba ba saboda da niyya ba ko da ya yi niyyar da wannan wankan cewa ya yi niyyar wanka amma niyyar wankan da ya yi na tafiya aiki ne ba niyyar wankan ibada ba ne saboda haka dole ne a sai da niyya sannan wankan mutum zai inganta قبل لنا هنا انجلت وغسل جرمان اين في يوانسا مزعنا صلى الله عليه وسلم ياتي ما ماتما في يوانسا هيلا فهذا تتارى يوانسا ده مجرية انجلت في يوانسا مجرية سنة كاسيري اتنى وقوبة كاسيري اتنى وقوبة سنة كاسيري amma ya amfani da cutar da ruwan tsahir ne amma wannan bai hana a amfani da magariyar agogon jiki ba domin ya zama to an samu wato karkatar jiki na ka babu laifin mutum ya amfani da sabulu ya wanke jiki da sannan ya yi amfani idan da ruwan tsahir ne don saboda abin nan saboda ruwan bokiti da ake amfani da shi za a sauka idan mutum ya amfani da sabulu to lallai sabulun nan zai taɓa ruwan wanda yake wannan zai fitar masa sifarsa ta tsuhuriya. Ta tsuhuriya ta tafi ba zai yi sauran wankan da yi zai inganta ba. Amma yin kamar a ce ruwa ne wanda yake jerin ƙasarara kamar na sawa, mutum sai ya wanka da wannan. Ko kuma idan ya zamanto ya yi yadda yake zai zamanto, bai sanya sabulu ya shiga cikin ruwan ya gurɓata shi ba, zai iya yin wanka da sabulu babu wani abu. Alhin da yin niyya. Haka zalika kamar wankan Juma'a. Wankan Juma'a baya ɗaukewa ga wankan jaraba kamar mutum yana daga cikin sunnonin ranar Juma'a mutum ya sadu da iyalinsa kafin tafiya masallaci to idan mutum ya sadu da iyalinsa yana da janaba ya zamanto ya zo zai haɗa wankan guda biyu bai tashi sai ya halarto niyyar wankan Juma'a kawai ya manta da wankan janaba to wannan wankan Juma'a zai ɗauke masa na janaba ba zai ɗauke masa ba saboda shi wankan Juma'a ɗin nan mustahabi ne na janaba ko wajibi ne amma da ya halarta wankan janaba amma ya manta da niyyar wankan Juma'a na Juma'a ya shiga cikin na janabar ko bai shiga ciki ba wajhan a wajen malamai waɗanda suka ce ya shiga domin shi sunna ne wannan ko wajibi ne sunna za ta shiga cikin wajibi kamar yadda idan mutum ya shiga cikin masallaci sai sallar azhar ne kun ya tahiyatul masjid to wannan sallar azhar din ta tsaya masa a makamin tahiyatul masjid domin sunna za ta shiga cikin farilla wannan kuma suka ce a'a wankan janaba dai yana nan amma bai samu salalar wankan Juma'a ba domin bai niyyar ba duk wannan aqwal ne a cikin mazhabar Imam Malik dan haka abin da yake in mutum yana so ya samu salalar wankan Juma'a in mutum yana so ya samu salalar wankan Juma'a kuma ya samu ingancin wankan janaba ya niyyar abubuwan guda biyu ya niyyar wankan janaba tare da wankan Juma'a niyyar ayyuka guda biyu sai aiki ɗaya sai zama masa a maimakon waɗannan ayyuka guda biyu da farilla ta farko kenan niyya wannan kamar yadda muka ce ba wanda ya saba a cikin wannan cikin malamai sai Imam Abu Hanifa ya saba a wajen niyya yana cewa niyya ba wajiba ba ce a wajen wanka wala a wajen alwala saboda wannan tsahara ce wannan ba ibada ba ce wasila ce ta ibada amma sahih ibada ce saboda umarni da Allah ya zo da shi duka abinda Allah ya umarni da shi yana nufin yana daukan hukuncin wajibi ko yana daga cikin ayyukan ibada وتعليل ظاهر الجسد بالماء فرلا تبيو جني ور ثورا جتي باكي او دروا دكا جتي يا زمن تروا يا جني شنو معنى الغسل وانت ور جتي جباكي اين جتي مكين يا زمن تروا يا جني شي وزن تبعوا كما يلا اكسفن كوان كام النب صلى الله عليه وسلم كما يلا اكسفن كوان كام النب صلى الله عليه وسلم حديث عائشة ام المؤمنين da hadithin maimuna dukkan su sun bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarara ruwa akan sauran jikinsa baki daya hadithin maimuna ta yi nasi kuma asaba ala sa'iri jasadihi ma sannan ya sarara ruwa a sauran jikinsa kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma ummu salama yayin da zata wankan haila yake mata ta hutti ala ra'sati thalatha hakayati ki wato zuba ruwa akan ki sau uku ثم تفيضين على جسدك ثم تفيضين الماء على جسدك فاذا انت قد طهرت فلن تقرر رواء جسدك في يوم تشي يترك ثم ذاك جسدك يا وجب يوم تو ان غني في دوانك اذا مت يبر وني جسد من جسدك بجمع في بجمع في دوانك با يا زمان في كور دي يوانك جنبا ده الله ما توكتين تركي يوم تشي با ثم ده ولن بيان من ده الله صلى الله عليه وسلم ده ثم فسر ثم بيان ان الله صلى الله عليه وسلم فسر الايه da Allah yake kawo in kuntum junuban fastaharu ita ce tsahara da Allah yake nufi waddalku farilla ta uku addalku cicciɗawa ba kai ka farara ruwa ba a'a ka bi gaddan ka kana cicciɗawa wannan farilla ce a wajen Imam Malik. Kamar yadda muka bayyana lokacin alwala, wannan mas'ala ta daga cikin mas'alar da Imam Malik ya saba ma sauran malamai. Sauran malamai kamar sabar Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ba sa ganin wajen fifi cuda. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisin Ummu Salama ce mace ya kawai ta farara ruwa a jikinta. Yanzu kuma Imam Malik abin da ya duba, ya duba cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yana wanka da sa'i ɗaya ya zuwa ga mudu biyar. Sa'i ɗaya ya zuwa ga mudu biyar. Wato kamar kofi biyar kenan, an san dai mudu mudun nabi wanda ake auna zakatun da kai da shi. Mudun nabi an san kofi ne da bai kai moɗa ba ma. Irin waɗannan irin kofin shayin nan da ake sha yawa gaban moɗar. Da ke mudun nabi, ya fi mudun nabi wannan. To guda huɗu da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashi. Yana da yawan gashi. Gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo har yakan taɓa kafaɗarsa in ya cika. In bai cika ba kuma yana zuwa ya iya gefen kunnuwansa ne. Dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raba gashinsa. Saboda haka yana da yawan gashi. Kuma gashi da gwaɗin jiki. Kana raba'atan min ar-rijal. Ba gajere ba ne. Abla al-abudain haka aka kifanta shi. Yana da wato gwaɗin gaɓoɓinsa. To a ce mudu sa'i ɗaya mudu huɗu zuwa biyar zai ike shi, dole ba zai yi ba sai da shi cuɗawa. Wannan shine hujjar Imam Malik. To da haka ne kamar yadda na ambata mana a wancan a lokacin alwala, yace malamin Sheikh Muhammad bin Mukhtar yace akwai yarin jayar da faɗin waɗansu malamai da suka ɗauki tsakatsaki, cewa yayin da mutum ya zamanto cewar zai yi wanka da ruwa wanda yake kaɗan, kuma an fi son haka a cikin sunna saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to lallai ya fi cuɗa. Cuɗawa wajibi ne. Domin tababin ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib. Abinda ba zai yi ka tabbatar ka aikata shi ba saboda shi wajibi ne, shi ma ka yi shi, shi ma wannan abin wajibi ne. Tunda ba zai yi ka tabbatar ka gama yi wanka jikinka da ruwa ba, sai ka cicciɗa, to cicciɗawa ta zama wajibi ta wannan babi. Amma idan kana da isasshen ruwa, ko za ka yi ruwa da shawa, za ka yi wanka da shawa da zai rinka kwarara a jikinka, to wannan cicciɗawa ba ta zama wajiba ba. Wannan shi ne a'adal al-aqwal, shi ne ya tara kaulan ɗin da baki ɗaya. Amma kamar yadda abin nan Imam Malik ya nuna na wajibcin addal da kuma cewar baya so mutum ya alwala sau ɗai-ɗai wajen wanke gaɓaɓunsa in ba ga wanda yake malami masani da hukuncen alwala ba, to haka dalika mutum bai kamata ya sake da hukuncin cuɗawa ba. Ya ɗauke shi a babin wajibi domin ya tabbatar cewa ya samu bara'atul zimma. Nauyin da yake kanka ya kuɗa. Domin mun ta ai sunna ta tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau ɗai-ɗai ya wanke gaɓaɓunsa ba sau uku ba. Imam Malik yake baya son ga wanda yake ba malami ba masanin hukuncen alwala yin irin wannan alwalan. Domin wanda bai sani ba sai ya yi alwalan ba tare da ya cika ta ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asbiqul wudu wa waylun lil aqabi minan nar, ku cika alwala tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wutar jahannama in ba a wanke shi yanda ya kamata ba. Saboda haka kenan ya nuna mana wajibcin dukkan abin da ya wajaba a wanke shi a cikin tsarki sai an wanke shi yanda ya kamata. Na'am, in mutum ya yi da ruwa da yawa ya saba ma sunna, babu laifi amma ya saba ma sunna. Domin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ruwa, kuma musamman cewar Allah maɗaukakin sarki ya hana Isra'i, ya hana ɓarna, kuma zubar da ruwa ɗin da kwararar da shi ɓarna ce. Idan ya zamanto kaɗan zai wadatar tare da ka yi wajibi da kaɗan ɗin, to wannan kai amfani da kaɗan ɗin ya fi maka duk ya zamanto kanta kai amfani da mai yawa. Yasa ɗin ne ya zamanto alƙawul da cewa cuɗawa wajibi ne yake yana da ƙuwarsa. Musamman in za a yi wannan sunnar ta karanta ruwa, in kuma kace ba za a karanta ruwa ba za ka tarara da yawa, to kuma ka saba sunna, ka saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito shi yana karanta ruwa. Da tahlilu sha'ab da kuma wato tsaitsaita gashi, gashin kai ake nufi a nan wajen gashin kai. Wannan ya tabbata daga fi'ilin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi a aikace. A domin kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta bayyana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka, cewar bayan ya wanke gabansa yayi alwala, sai kuma ya sanya ɗan yatsunsa tsakanin gasikansa, wato ya cikku ta ɗan yatsunsa tsakanin gasikansa, yana cikkuɗawa hatta idza arwa basharatahu, har sai yayin da ya ga kancewa ya jiƙa fatar kansa, wato fatar kansa ta jiƙe da ruwa, ruwa ya kai har zuwa ga ƙoƙon kan nata, ƙoƙon fatar kai, to sannan sai ya farara ruwa sauran jikinsa. To da haka fi'ilin annabi, da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan tahlilin shi'a ɗin ya tabbata. Kuma shi ma yana daga cikin babin ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib, domin idan baka yi ba ruwan ba zai shiga cikin ƙwaryar kanka ba, ruwan ba zai shiga cikin ƙwaryar kanka ba, tare da cewar wannan ga maza ne kawai banda mata, wannan ga maza ne kawai banda mata, don mace ba zai yi cikin ƙifa gashin kanta ba saboda ta yi ciki, kuma ba sunna bane mace ta kunce kitsanta in za ta yi wanka, in za ta yi wankan jama'a, inda an sa mata haka sai zamanto akwai mashaƙa a gare ta, kamar yanda ma ya zo a cikin hadisin Ummu Salama, kamar yanda za mu gani ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita tana da yawan gashi, don haka in ta yi ciki tana ɗaure gashi samau da ƙarfi saboda yawan gashin kanta. To sai in ta zo wankan jana'a sai ta kunce kitsan nata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, kawai ki farara ruwa sau uku a kai. A hadisin Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma matar Ansar da ta tambayi yanda za ta yi wanka cewa wato ki caccakuɗa kan nata, in ta zuba ruwa ta caccakuɗa ta jijjiya ta ko'ina, domin ta san ruwan yana shiga cikin wato ƙwaryar kanta. Don haka tahlilin sha'ar ɗin nan ga maza ne ba ga mata ba, ga maza ne ba ga mata ba. Akwai hadisi, hadisin da aka rawaito daga Sayyidina Ali radiyallahu anhu wa arda, yana cewar idan mutum ya zo wanka ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahta kulli sha'ratin janaba, ƙarƙashin kowane gashi ɗaya na kai akwai janaba. Don haka yake fa anqul basara, ku tsarkake wato fatar kai wajen wanka ta hanyar tabbatar da cewa ruwa ya kai jijiyar kowane gashi kenan. Kamar wannan hadisin da ita bai inganta ba, bai inganta ba. Abinda ake nema ya zama kan cewar idan mutum ya yi wannan kamar da aka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, ya ci ya ci ya ci gashin nasa, ya sanya hannunsa ya tsitsike yayin da yake wankewa kuma da ruwa din ne, domin kamar yadda hadisin wata riwayar hadisin Aisha ta nuna a cikin sahih Muslim ya ɗebi ruwan ne sannan ya sa a kan nasa ya cicciɗa, ba wai kawai da hannun mutum ne ya cicciɗa ba, sai duka hannun ya yi sannan ya cicciɗa a ɗiban ruwan ya yi ya sa a ta sannan ya cicciɗa ya tsitsike gashin nasa. Wal muwala, da jerantawa, wato yin wankan bai ɗaya, mutum ya yi wanka bai ɗaya kada ya rarraba shi, kamar yadda muka ga wajabcinsa a cikin alwala haka wajabcinsa yake a cikin wanka. Wato ma'ana kada mutum ya fara wanka, wannan musibar ta wannan zamani da yake ta GSM, yana cikin wanka ya ji ƙirar an bugo waya, kuma watakila abin nan wata waya ce da yake ganin himmiya, saboda haka sai ya fito daga banɗaki domin ya je ya amsa wayar, garin amsa wayar watakila ya wajen minti 30 ko minti 20 ko 15 yana magana, sannan ya dawo ya cije shi gaba da wankansa. A'a, idan yin haka ya rabe tsakanin ibadar da wata ibada, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwalarsa bai ɗaya ya yi, kuma yayin da mutumin da yake ya yi lam'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi kamar da hadisin Umar ya sake sallah ya sake yin alwala. Domin ne, domin inda kawai ya wanke lam'ar ne sai ya zamanto kan cewar babu wato jerantawa, babu yin alwala a bai ɗaya. Wannan ma farilla ce, kamar yadda muka ga farillancinta a babin wanka. Wannan su ne farillan nan guda biyar. Wa amma sunanuhu, amma sunanin wanka fa arba'a, abubuwa guda huɗu ne. Albadu'u bi ghasli al-yadayn qabla idkhalihima fi al-ina, farawa da wanke hannuwa kafin a sa su a cikin wanka, a cikin ƙwaryar wanka. Farawa da wanke hannuwa kafin a sa su a cikin wato ƙwarya. Wannan ya tabbata a hadisin Abi Huraira, inda yake an yi magana ne a kan annal alwala. Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yadmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 marrat. Idan ɗayanku ya tashi daga bacci, kada ya tsoma hannunsa a cikin ruwa hatta ya wanke hannun sau uku. Haka ce illar shi ne fa inna ahadakum la yadri aina batat yadihi, domin ɗayanku bai san inda hannunsa ya faɗa ba. Da yi hannun nasa akwai najasa, wanda yake wannan in ya tsoma hannunsa a cikin ruwan, tunda ruwa ne wanda yake kaɗan, wannan zai gurɓata ruwan. amma kafin ya wanke hannun to babu laifi ko da ya sanya hannunsa daga baya. Don haka sunna ta wannan ya tabbata kage da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da yake a cikin alwala ne, amma wannan ma'anar tana cikin wanka, musamman ma muka zaka cewa shi salawatullahi wa salamuhu alaihi haka ya nuna mana gani. Domin kamar yadda ya zo a hadisin Maimuna bintul Harith, take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi wanka janaba da aka kaddamar masa da ruwansa, ta ambaci ruwan alwudu, ruwan alwala, amma ta nufin na wanka ne. Take fa akhfa'a bi yaminihi ala shimalihi thalath marrat, sai ya kamfato da damansa, ya kamfato ruwan da damansa a kan hannun hagunsa sau uku, wato ma'ana ya karkata kwaryar da hannun dama, ya kwarara a kan hannun hagu, sannan ya wanke shi sau uku. Wannan da wanda yake zai yi amfani da ruwa ɗin kenan a haka, amma wanda yake zai amfani da ruwan famfo wanda zai buɗe shi, ko kuma ruwan kyawa wanda zai kwararo shi, to shi kuma fa shi ma sunna ne ya wanke hannunsa ko ba sunna ba ne kafin ya fara? Na'am, ba sunna ba ne ko? Saboda babu illar, wanda ya harari illar sai ya ce ba sunna ba ne, tunda illar sai dan kada ka ɓata ruwan. Amma wanda ya dubi umumin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka gane hikimar, kai ba ka gane hikimar ba, sai ya ce wannan umarni ne na ta'abbud, na ibada ne. Don haka ko da ruwan kwararo zuwa za ta yi daga kanka na shawa na famfo, sai ka wanke hannun nan naka. Wanda yake kuma ka ɗauke shi a kan haka ɗin shi ne yafi kuɓuta, shi ne yafi kama da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunna ta biyu, wa masu sumahin uzunai, da shafan fatuka, wato a cikin kunnuwa, fatun kunnuwa, kafar kunne, ramin kunne, da fatar da ke kewaye da shi, shi ne as-sunnah. Shafarsa shi ma wannan sunna ne. Wannan ya yi tamsis a kansa saboda muhimmancin kunne wajen ɗaukan hukuncin kai, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-udhunani min ar-ra's, kunnuwa suna daga kai. Da haka kamar yadda za ka kyautata wankin kai, haka za ka kyautata wato shafar kunnuwa, domin ya zamanto an tabbatar da kamcewar wato sun samu jinsinsu na wannan tsahara. Walmadmadatu wal-istinshaq, na uku shine almadmada, kukkura baki. Wal-istinshaq shine na huɗu shaƙa ruwa, taba an aka shaƙa ruwa dole da fashewa. Waɗannan su ma sunnoni ne, domin ne domin an keɓance su da ambato a cikin hadisin Maimuna, kuma fi'ilin sahabbai ya gudana a kan wannan, kamar yadda ya zo a aikin Abdullahi ɗan Umar, inda Imam Malik ya zo a cikin Muwatta wajen kusanta yadda yake wanka. Domin a hadisin Maimuna fi bintul Harith, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa ruwan alwala, ya karkatar da shi a kan hannun hagunsa sau uku, ya wanke, sannan ya ɗebo da hannun damansa ya zuba, ya wanke gabansa da hannun hagunsa sau uku, sannan bayan ya wanke ya tuɗa hannun a ƙasa, ko kuma ta ce ya bugi hannunsa da bugaru sau uku, ya wanke domin wato ya fitar da ar-ra'iha, wari na abin nan, na al'ada, na najasar da ke tare da shi. Sannan ya kukkura baki, ya shaƙa ruwa, ya fake, ya wanke fuskarsa, sannan ya kwarara, sannan ya wanke kansa da yi safar, ba ta ambaci safar kai ba, yake sai ya wanke kansa sau uku, sannan ya kwarara ruwa a jikinsa, sannan ya matsa daga inda yake, sannan ya wanke kafafunsa, sai ka kawo masa haifuki domin ya tsabtace, domin ya tsane ruwa a jikinsa, sai bai karɓa ba, sai ya haɗu yana yarfe ruwan da hannayensa. Wani hadisin Maimuna kenan, kaga ba ka ambata cewa ya yi alwala ba, sai ka ambata kukkuran baki da shaƙa ruwa da wanke fuska. To don haka sai aka ɗauki kukkuran baki da shaƙa ruwa ɗin nan suka zamanto muhimmai a cikin yin hukuncin wanka, saboda keɓance su da ambato, da kuma fi'ilin Abdullahi ibn Umar shi ma haka yake yi. Bal waɗansu malamai ma suka tafi akan cewar, kuma riwaya ce a matabar Imam Malik, kukuran baki da shakarwa a alwala sunna ce, amma a wanka wajibai ne. A wanka wajibai ne domin saboda wanka ana nufin a wanke dukkan jiki, kuma su kansu suna daga cikin jiki, suna daga cikin zahirin jiki. Baki yana daga cikin wajen jiki, ba ciki ba ne. Sai ka in ka sanya ruwa a bakinka, baka haɗiye ba a cikin watan Ramadan, kamar ka sa ruwa a fuskarka ne ya farara, azuminka bai tare ba. Haka zalika in ka shaƙa ruwa, in dai baka isa mafita ba, ka ja da ƙarfin da zai shiga cikin maƙogwaronka, azuminka na nan. Saboda haka cikin hanci hukuncin waje ne, kamar yadda cikin baki hukuncin waje ne. Don haka tunda hukuncin waje ne, sai dole ne a wanke. To amma saboda tsantseni na Imam Malik bai yi gaba da iya ya bayyana cewa wannan wajibi ba ne, sai ya tsaya a kan sunna, saboda fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ya dawwama a kan aikata waɗannan abubuwa. Waɗannan su ne sunnoni. Wa amma fada'iluhu, mustahabban wanka kuwa fasara'a guda bakwai ne. At-tatmiya, yin bismillah. To, yin bismillah kamar yadda ya gabata, kamar yadda muka gani a cikin alwala, dalilin yin bismillah a cikin wanka shine abinda ya inganta, shine hadisin Anas ibn Malik da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawadda'u bismillah, fi alwalad sunan Allah. Wannan shine abinda ya fi komai ƙarfi wajen kafa, wajen yin bismillah lokacin yin alwala. Mutum ya fara da sunan Allah maɗaukakin sarki wajen alwala. To haka zalika wajen wanka, babu abin da ya zo daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin wanda suka rawaito wankan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin matansa Aisha ne da Ummul Mu'minin, yanda ya yi wankan na umarninsa, kuma Ummu Salama ya bayyana mata yadda za ta yi wankan janaba. Sannan hadisin Aisha ya bayyana ma wata mace daga cikin Al-Ansar yadda za ta yi wankan haila. Dukkanin waɗannan hadisan ba a bayyana yin bismillah ba yayin farawa. Saboda haka sai dai aita nan mutum da cewa na alwala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawadda'u bismillah. To kuma shi ma kamar yadda muka ce wajen alwala, a banɗaki wanda yake in ba kamar a ce wuri ne wanda yake a waje ba, ko kuma wuri wanda ba a tsugune, waje ne kawai na wanka, to shi wannan ba a ambaton Allah a cikinsa. Sai dai mutum ya yi bismillah da ya yi azuci, kamar yadda malamai suka ce wajen alwala, idan mutum zai alwala a cikin banɗaki ko zai yi wanka a cikin banɗaki ko zai yi azuci. Amma idan waje ne da aka killace shi domin wanka, ba domin tsugune ba, to babu laifi idan mutum ya yi bismillah anan. Kamar yadda aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka a lokacin fatihu Makka, ƴarsa Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kare shi da mayafi, shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana wanka. Ummu Hani ta zo sai masa sallama, ya amsa mata sallama, yace marhaba bi Ummu Hani. To kaga ya amsa mata sallama alhali yana wanka, domin wannan wajen ba banɗaki bane, ba waje ne wanda aka tanade shi domin tsugune ba. Ya yi wanka ne a wajen domin ma Fatima har ta fitirce shi. To in a irin wannan ne, babu laifin mutum ya ambaci sunan Allah, tunda ba a cikin banɗaki ba ne. A banɗaki ne ake tsare sunan, ake tsare sunan Allah maɗaukakin sarki daga ambatonsa, kamar yadda ya gabata lokacin da muke adabu qada'u haja. Na biyu, wal bada'u bi ghasli ala badanihi min al adha, da farawa da wanke abin da ke jikinsa na al'ada shi ne najasa, tafiya a kan cewar wato shi maniyyi na namiji da na mace wanda yake ya shakuɗu, don shakuɗuwa suke yi lokacin saduwa, najasa ne. Wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin malikiya da suka fito na ƙarfi a kan najasar maniyyi. Hadisin Maimuna bint al-Harith da aka tambaye ta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a cikin kifar da yake saduwa da iyalinka? Yace na'am, kace na'am idan lam yara fihi al-adha, yace idan bai ga al-adha najasa a cikin sa. To al-adha inda ake nufi shine al-adha najasa ta saduwa. To amma jan'i tsakanin hadisan, saboda ganin sauran hadisai da suke bayani akan cewa maniyyi mai tsarki ne, shi yasa waɗansu malamai suka fassara wannan hadisin da cewa al'adha ɗin da yake nufi, al'adha ɗin nan a ammu ya fi, ba wai kawai ya tsaya ne akan ana nufin al-maniyyi ba, kuma zai iya nufin al'adha ɗin nan ya ɗauki ma'anar ƙazanta, tunda shi maniyyi ɗin ya zai iya zama cewa ƙazanta ne, kamar yadda majina take ƙazanta. ma jina ma aza ki tunda an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fassara ya bayyana kaki da ake a cikin masallacin cewa wannan aza ne da kuma cewa laifi ne dan haka al'ada nan da ake nufi zai iya nufin kazanta ba wai yana nufin najasa kutumiya ba saboda duba da sauran dalilai da haka abin nufi shi ne wato shahidi a nan shi ne mustahabbi na biyu mutum kafin ya fara wanka ya wanke abin da ke jikinsa na dauda domin kada ya zama zai buƙatu bayan ya gama wanka ga baki ɗaya sai kawai fita ya je ya alwala ko ya je ya sallah ya zama yana buƙatar ya sake wanke gabansa saboda ya kawar da daudar da ke nan wajen. In ya wanke gabansa zai zama ya taɓa al'aurarsa alwalarsa ƙarfinsa ya karye ya warware domin ba zai iya yin sallah da wannan wankan ba. Al'ada abinda ake nufi da abinda bai cutar da mutum da abinda bai cutar da mutum saboda haka duk wani abu da yake da kazanta saboda ƙanƙani cutar da mutum zai yi shi ne ma'anar sa'am to dukkan najasa a baki dukkan najasa dauɗa ce amma akwai dauɗa da ba najasa ba kamar majina majina dauɗa ce amma ba najasa ba haka yawu wanda za a tofar na kaki dauɗa ne kazanta ne amma ba najasa ba ne. Alƙazar alƙazar shi ma ma'anarsa al'ada ɗin alƙazar shi ma ma'anarsa ƙazanta ba najasa shi ma a ammu minan najasa ya fi gane za ka samu ƙazar da yake najasa za ka samu ƙazar wanda yake ba najasa ba dukkaninsu ma'anarsu ɗaya alƙazar da al'ada. Dalilin cewa wannan mustahabbi ne ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Aisha da hadisin Maimuna dukkaninsu waɗannan ummahatul mu'minin Allah ya yarda da su da suka kiyaye mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka duk sun bayyana cewar farkon abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine ya wanke al'aurarsa domin ya wanke kazantar da ta taba shi a cikin hadisin Maimuna ne suke ce ya wanke abinda ke cikin gabansa na al'aza na dauda to na cikin farkon abinda mutum zai yi a cikin wanka wannan mustahabbi ne saboda yanda yazo a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wudu'u kamila sannan yayi alwala cikakka yayi alwala cikakka wannan ya tabbata a hadisin Aisha ummul mu'minin cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabansa sai take thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah sannan yayi alwala irin alwalarsa ta sallah abinda yasa take yayi alwala irin alwalarsa ta sallah kar in take thumma tawadda'a ka dauka kan cewa kawai ya tsaftace jikinsa ne domin asalin ma'anar wudu shine wato tsafta ya tsaftace jikinsa a sai take wudu'ahu lis-salah irin alwalar da yake yi idan zai yi sallah ma'ana ya yi ta cikakka ko ta gaba ka wanke ta sau uku ita ce alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ta sallah kuma ka hada hadda wanke kafa cikakkar alwala shi ta nan yake wudu'an kamila amma yake marratan marra sau ɗai sau ɗai yanwi bihi raf'al janabati an tilka al'a'dha yawmiya da cewa yana ɗauke janaba ne daga waɗannan gaɓoɓi abinda yasa Sheikh Al-Shadili ya nace akan wannan niyyar saboda an yi saɓani ne mahallin wannan alwalar menene mahallin wannan alwalar da ake yi waɗansu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan alwalar ne domin ya soma da ɗauke da yin al-taharatul asgha al-taharatul kubra kafin ya al-taharatul kubra ya yi ƙaramin ƙarfi kafin ya yi babban ƙarfi to aka tafi ai karamin sarki yana shiga cikin babban sarki idan kai babban sarki shi kenan ko baka karamin sarki ba wannan sarkin yayi saboda ijma'in malamai akan cewar da mutum zai yi wanka ba tare da yayi wannan alwalar ba wankan sa yayi kuma zai iya yin sallah da wannan wankan ba tare da yayi alwala ba wannan ijma'i ne domin taharatu sughra ta shiga cikin taharatu wanda yayi babban sarki ina kuma zaka harare cewa ai akwai sauran karamin sarki a jikinsa dan haka wasu malamai suka ce ba su bi da cewa hikimar yin wannan alwalar shi ne dan ai karamin karfi kafin ai babban karfi ba wanda a duka wannan kaulin ne a malamai suka ce akan haka al-imam abul hasan al-shadili da yake yin niyyar daukewar janaba daga waɗannan gaɓoɓi ya zamanto ya ɗauke wato babban karfi daga wannan gaɓoɓi ba haka yake tafi ba kai shi ya raf'al janaba yake hadathul akbar saboda ka fito ne shi ya dace da alƙawlin sahihi. Dukka ta biyu da malamai suka ce ni kuma wannan alwalar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwalani kafin ya wanka domin ya girmama gaɓoɓin alwala a cikin wannan ibada, don haka ya fara da su. Gaɓoɓin alwala suna da girma a wajen Allah, domin ranar alkiyama shine za su zamanto alamar musulmi. Shi za su tashi mutum yana ƙyanƙyali, to wannan gaɓoɓin nasa suna ƙyanƙyali, to saboda matsayinsu a cikin gaɓar musulmi, don haka sai ya fara da su. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne yayin da za a yi wankan gawa, da za a wanke Esther Zainab, yake la'ana bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha, ku fara da wanke gefenan jikinta na dama da wuraren alwala na jikinta. Don haka a wankan gawa, kafin a soma yi ma mutum wankan gawa sai an masa alwala, saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za a fara. Ba an ce hikimar wannan shine saboda karrama gaɓoɓin alwala, don haka ne shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wankan janaba yake yin wannan. To wannan shine shi malamin ishara gare shi, kaimiyar cewar ita janabar za ta fara ɗauke ta daga waɗannan gaɓoɓin kafin ka ɗauke ta da sauran gaɓoɓin. Idan kai niyyar sunna cewa kana yin wannan alwala da niyyar sunna, don Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duka huta, ko wacce ce ma niyyar, ko menene hikimar yin wannan alwala ta fi gaske, tunda kai niyyar cewa kai yadda kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen wankan sa. To a cikin fadin sa marratan marra, wannan shine abinda waɗansu malamai suka tafi akai, cewa kai alwala sau ɗaya, amma zahirin hadisin Aisha da waɗansu riwayoyi ma na wannan hadisin na Aisha ya nuna alwala za ta tsakka da wanke gaɓoɓi sau uku. Idan kai hakan, in kai sau ɗaya ka samu sunna, amma idan kai sau uku sunna ta fi cika sunnarka, domin ta yi kamar yadda Aisha take wudu'uhu lis-salah, irin alwalarsa ta sallah. To akwai nan sannan kuma ya ce kai alwalar kamila, ma'ana ta yanke dukkan gaɓoɓin. To a nan wajen akwai saɓani da hadisin Maimuna, domin a hadisin yadda Maimuna ta bayyana wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abubuwan da suke alwala ɗin ne, ba an baci shafar kai ba, amma a wata riwaya an baci ta shafar kai, abinda kawai bai yi ba bai wanke kafafunsa ba, sai da ya gama wankan sannan ya koma wani gefe ya sake sannan ya wanke kafafunsa. To ita kuma a hadisin Aisha ya alwala da baki ɗaya, saboda haka malamai suka saba a nan wanne ne za a yi. Za a kaddamar da hadisin Aisha ne, ko ka za a kaddamar da hadisin Maimuna ne, ko kuwa hadisin Aisha da hadisin Maimuna sun faɗi halaye ne daban-daban? Akwai halin da za ka yi aiki da hadisin Maimuna, akwai halin da za ka yi aiki da hadisin Aisha. Allah ya ga da su baki ɗaya. To wannan ƙaulin na uku wanda suka ce akwai halin da za ka yi aiki da kowane hadisin shi ne ya fi ƙarfi. Yanda malamai suka tara shi ne, suka haɗa hadisan shi ne, idan kana waje wanda yake akwai caɓi a wajen, akwai ƴar ƙazanta wanda idan ka wanke ƙafar taka, yayin da za ka rinƙa kwarara ruwa a jikinka, wannan caɓin da farfaɗin zai sake ɓata maka ƙafa, sai ka buƙaci ka sake wanke ƙafa. To sai ka yi aiki da hadisin Maimuna, ka yi alwalar kar ka wanke ƙafa, ka gama wanka. In ka gama wanka sai ka tafi wani waje wanda yake ba mai babu ƙazantar a wajen, ko kuma koma da a nan wajen ne, sai ka wanke kafar taka domin farfaɗin a ƙasa da sauransu da ya ɓata kafar ka ya zama ka wanke. Amma in kana waje wanda yake ɗandauri, wanda yake in ka kwarara ruwa a jikinka, farfaɗin ƙasa ba zai ɓata jikinka ba, sai ka alwalarka kamila kamar yadda ya zo a hadisin Aisha, sannan ka yi wanka ka kwarara ruwa a jikinka, domin yayin nan in ka kwarara ruwa a jikinka ba za ka buƙaci ka sake wanke kafarka ba. An fahimci wannan tafsiri? Wannan shi ne ya haɗa dukkan hadisan guda biyu. Saboda haka za ka yi wudu'an kamilan, za ka yi alwalarka kanka idan a waje ne wanda yake ɗandauri, da ba za ka sake buƙatar ka sake wanke kafarka ba. Idan kuwa kana da ƴanci, ka yi alwalar ba kammalalla ba, abinda kawai za ka jinkirta na yin alwalar shi ne wanke ƙafa. In ka jinkirta wanke ƙafa, daga baya bayan ka yi wanka ɗin, ƙasar da ya zama ta taɓa ƙafafun naka, sai ka je ka wanke ta. Jami'ar wanke da ka gare wanke ƙasa ne da wanke gauɗa daga ƙafa, amma kuma jami'ar cewa wannan wanke ƙafar da kake yi cikon wannan wanke ƙafar na alwalar ɗin ne, wanda baka yi wannan alwalar kamila ba, kamar yadda yake a zahirin hadisin Maimuna. To idan ka ga sai zamanto a cikin hali biyu kenan. ثم إصابة الماء على رأسه ثلاثة sannan zubarwa kwarara ruwa akan kan shine yayin wankan sau uku wanke kai sau uku ya kamata mutum yayi a wajen alwala wajibi idan kai sau daya in ya zama tu ka gane kan da wanki ka zubarwa yanda ya kamata shine wajibi shine farilla amma kai sau uku wannan mustahabi ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yanda ya hadisin Aisha da hadisin Maimuna kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yace ma ummu salama tahutti ala ra'sati thalatha hatayat ki kwarara ruwa a hannunki kwararawa ta uku abinda ake nufin da al-hataya shine mutum ya kamfaci ruwa da hannayensa guda biyu sannan ya zuba a kansa to yin haka har sau uku wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ummu salama sai haka har sau uku saboda haka yin haka din mustahabbi ne ثم إصابة الماء على شقه الأيمن قبل الأيسر. سنن مسيء يقرى الروا أقيق سندامة كافي سيء الهدو. ولن كما مستحدين. دليل تحديث عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنقله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. النبي صلى الله عليه وسلم يناسو وريد جسده. Ya rinka farawa da dama a wajen sanya takalminsa da wajen taje gashinsa da kuma wajen yin ƙarfinsa to ƙarfi ya haɗa alwala da wanka to haka idan mutum yake wanka ya fara da fiƙin dama kafin fiƙin hagu wabil a'ali qabla al-asafir da saman jikinsa kafin ƙasan jikinsa da saman jikinsa kafin ƙasan jikinsa kuma wannan ya zo a waɗansu riwayoyi na hadisin Aisha radiyallahu anha wajen yin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wanka janaba wato kenan kaga da ka fara da fiƙin jikinka da dama saman jikin naka in kai gefen dama sai ka zo kai gefen hagu na saman jikinka sannan kai gefen dama na ƙasan jikinka sannan kai gefen dama a hagu na ƙasan jikinka ba ka ɗauko gefen jikinka na dama gabaki ɗaya ka fara da sama har sai ka kai ƙasa ba sannan ka ɗauko na hagu daga sama har sai ka kai ƙasa ba shi da yake wannan shi ma zai iya ɗaukan fahimtarsa musamman hadisin at-tatahhur ɗin amma kamata ya ce a zahirin abin da ya fi duhuri a cikin ma'anar shi ne ya zamanto a saman jikin an gama shi gabaki ɗaya kafin ƙasan jikin sai ya zamanto a wajen gabatarwar da dama ba damar aka gama gabaki ɗaya ba kafin a zo a yi hagu an fahimta? Duk wanda mutum ya yi daidai ne idan ka yi daman da baki ɗaya amma ka fara da saman daman haka kai zuwa ga ƙasan daman sannan ka zo kai saman hagun har zuwa ga ƙasan hagun duk ɗin duk ma'anar tana iya ɗaukar su duk ma'anonin guda biyu tana iya ɗaukar su amma ma'anar farko ta fi duhuri wallahu ta'ala a'lam wa taqlilul ma da karanta ruwa ma ihkamil ghusl tare da kyautata wanki tare da kyautata wanki jiki بكسر الهمزة بكسر الهمزة كسر الهمزة في إتقان أي إتقانه وفي كل تساوى ولا كما عندما تعبت مستهدي لي بسيء كرن سروا كما عندما يجو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أنس كما زال الله صلى الله عليه وسلم يا كسر تينا ونكا بسائي جدا دا شكمينا بيوان جاشي دا قوابين قطوة جنسا أما يكي مع إتقان الغسل تعرف كيف تسوي كيرا wato kada ya zamanto domin neman jira a rasa ido domin neman mustahabbi a rasa wajibi wannan lallai mutum ya kula da wannan yana daga cikin fiqhu a cikin addini fahimtar addini kada ka je kana ƙoƙarin karanta ruwa kuma ya zamanto ka yi wankan kana shakkar shin bayan ka ko ruwa ya taɓa ko ina ko bai taɓa ba shin tattara cikinka ruwa ya samu ka sa ruwa a wajen ko baka sa ba sharaɗin farko ihkamul ghusl sai ka ta wankewa ka tabbatar cewa ko ina ne jikinka ya cika saboda mutum ya aiki da abin saboda shi ne za ka tabbatar ka yi abin da Allah ya tsoka ka yi wa in kuntum junuban fatahharu saboda ka kaddamar da kyautata wankewar a duka karanta ruwa ɗin duk da karanta ruwan shi ma mustahabbi ne a wajen wannan karanta ruwan da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yayi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Umar baya Abdullahi dan Umar baya wa kaga duk wanda yake jin wani fito na fito da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan nuna wani wato rashin sallama mata tunda wani alama ce rashin sallamawa aiki masa annabi sallallahu alaihi wasallam a sai dai na isa shi a ni sai dai da shi sai ce masa in kana takama da yawan gashi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawan gashi in kana takama da Qur'an Allah ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi Qur'an Allah saboda kan aka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam hace ya abu to ka sallama sai ke kare ni kin ce ayo ma amarkukum bihi fa atimuhu mastata'tu abin da na umarce ki da shi ki yi shi gurgurdan iko in ka sami iko ka yi shi yanda yayi ki gode wa Allah in ba ka sami iko ba ka yi ƙarin kamantawa amma kada ka ce za ka yi ikirari kada ka ce za ka nuna rashin sallamawa da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ke ka cikin hadari ba wato asalin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba ku tafiya ba ne sai an samu dalilin ku tafiya ba a ce na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ku tafiya ne sai an samu dalili amma kowa zai iya cewa wannan aikin sunna ne ya hujjata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma in aka ce wannan aikin tafiya ne aka ce ya hujjata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ka samu dalili da ya cewa shi kadai ne al-asl adam al-fitiyya ta malamai na usul suke cewa daga cikin ka'idar da suke fada al-qawaid ce al-asl adam al-fitiyya dalili tabbatacce asali shine rashin fitiyya a cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to alaihi wannan shine abubuwan da suka danganci hukuncin wanka a kamar da muka ambata shi wanka shine babban ƙarfi na haka yayin da mutum ya yi shi karamin ƙarfi ya shiga cikin sa ko da ba kai wannan alwalar ba ko da ba ce wannan alwalar ba ta farko kafin ka yi wanka ko kuma sai alwalar an fahimta ka gama alwalar kafin ka sai da wankan sai alwalar ta kare alwalar ta bawon wani alwalar ta kare sai ka zo ka sake wanka a san sallar ke ka yi wanka ba ka sake wannan alwalar ba ki za ka yi sallah da wannan wankan ka ba za ka yi sallah za ka yi domin a taha domin karamin kari idan babban kari an ɗauke shi ne ba da wala karamin kari mai jalada ta kafi da ƙarfi da kai saboda haka karamin ƙarfin ma ne shi ne rashin alwaya shi ma ya riga ya ce saboda haka idan mutum ya wanka wannan wankan nasa ƙarfi ne da zai iya yin dukkan abubuwa na ibada da shi wanda da babban kari yake hana a yi shi wanda muka ambata na irin su sallah da ɗawaki da shiga masallaci da saba alqur'ani da yin karatun alqur'ani da sauran abubuwan da muka ambata hada wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala ya tambayar cewar menene bambancin falalar wanda ya gama jiki da ruwa da wanda ya gabatar da dama kafin hago wato ya fara da farin jikinsa na dama kafin na hago tare da ganewa da ruwa ai kamar yadda muka ambata a ganewa jiki da ruwa wannan wajibi ne amma mutum ya fara da hago a da dama kafin hago wannan mustahabi ne don haka mutumin da ya zama ke cewa shi dole sa kawai ya gane jikinsa da ruwa ba tare da kiyaye farawa da dama kafin hago ba bai samu aikata cikakkun sunnonin wanka ba wanda ya kiyaye wannan ya fi shi wanda ya gama jikinsa da ruwa amma kuma ya gabatar da dama kafin hajji wannan shi ne ya yi sunna cikakkiya a cikin wankansa saboda ya yi koyi da yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan yake daidai ne bayan an yi wankan janaba a sake wanka da sabulu eh babu ne ai wankan sabulu ba su da alaka da ibada alaka ta da ibada kawai wanda zaka yi wankan sabulu in ka wanke al'aurarka to ba za ka yi sallah da wannan wankan da kai ba sai ka sake alwala bayan ka fito masu bayyana niyya suna da laifi okay suna da sun bar sun aikata bid'a sun aikata bid'a kuma idan sun san cewa babu asali idan sun sani da wanzan suka yi sun san cewa wannan bid'a shine ne suna da laifi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad da kuma an Allah na dauka wanda wanda ya aikata aiki da babu umarnin mu a cikin sa wannan aikin da za a karba ba to bayan sai da za a karba ba ne mutum da ya aika bid'a ana ji masa tsoron ya fitina ta same shi a cikin addinin sa wani mutum ya zo ya ce Mas'ud ibn al-Musayyib cewa yana so shi ne musayyib zai bin Hulaifa ya yi ihrami da hajji yana so ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ihrami da hajji sai Mas'ud ibn al-Musayyib ya ce kada ka yi ya ce ne dan ƙammila mulkai da matsara ya ce ina ji masa tsoron fitina
في وصفتنا تقول جميع طريقة جميع شعر كارث في وصفة للعبة من صلى الله عليه وسلم يجب عنه وانه يعني حتى رمي أبنى بي أسف يباس بي أسلي أسلي أدين المسلمين المسلمين كده الله يتكلم ليس أسلي أدين بني يوانسي إيرا يوانسي كمار ذاك مينة كان شعر كذاك بريدي الله ميبا أبنى كما أنه صلى الله عليه وسلم في جير جاية جانيك وبكين سيدي جاني ما سفق ودريبا akwai laifi babu laifi a gani amma ba za su ƙoda roba ba zai halatta musu kewanta ba domin roba tana hana ruwa ya shiga saboda haka mace in za ta yi yankin galiba ba ta sa kanta ki ƙanta ba kamar yadda ya zo a hadisin Aisha za ta tsatsa ki da kanni wato in tana zuba ruwan ba sai ta zuba ruwan a kai ba ta riƙa bugu da kanta tana tsatsa ki da shi wanda zai tabbatar cewa ruwan yana shiga cikin kanta in tana da kitso din sawa in kitson zare ne ko kuma kitson tsirkar gashi ne inda gare ma zai iya tsalar waye ba sai dai inda ya zama tun ne sauri ne yanda sauri ta zama tun kanta ba zai bar waye ba to a nan wajen kuma ba za ta yi ba domin wajen abinda ake dubawa shi ne isar ruwa ya zuwa ga jikin jiki ba shi ɗaya idan roba za ta hana to bai halatta ta sanya ta kamar jamfar sari da ake sawa jamfar ta babu laifin da take sa amma laifin da take al'ada laifin da ba za ta yi alwala ba ba za ta yi wanka ba wasu da suke al'ada ba ta bukatar ta tsarki amma abin ba laifin suke al'ada ba ne in ta zai yin wani kaɗan ta zai yin alwala wannan wuraren sun gaban ta maka lama inda ruwa bai faɗa ba sai ba sai ba ta yi alwalar da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ta da yi ba in ta sallah kuma sallah ta ba ta yi ba na'am wajen alwalaba ko ne inda wajen alwalaba sai ta ina ya faɗa jibin kai ake safa a'a bai zama haramun ba ba yana jamfatin yana hana alwala yana hana in jamfatin alwala sai ba ta yi kamar rinda ba ta alwala in tana yin in tana al'ada an haka ba ta da alwala ba ta yin alwala kwanakin da za ta yi biyar hudu bakwai ba ta yi alwala ba sai ta jamfatin ta a lokacin tunda babu alwala gare ta amma matsayar za ta yi alwala ita ne in za ta yi alwala ta san kare jamfar ta sannan ta yi alwala in ne mai rike alwala ce kuma ta damu nan ne sai ta yi jamfar ta to kullum da asuba sai alwala sannan sai ta jamfar ta ta rike alwala har sai sallar isha da in dare yayi sai ta kai ta in dare a abin nan idan in dare yayi in ta in asu dare ya waye za ta kai ta sallar asuba sai ta jamfar ta 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 jamfar alwala ta rike alwala har in ta to wannan ta shi kenan a to ana ta bane ma sa haka Allah ya yi awa man yunasau fil hilya wanda aka tafi su a cikin ado inda sai adam da gaba su ci ba sai sai inda kai adam take kiyaye haƙƙin Allah kuma an halatta maka kai adam ta a wannan yake cewa a cikin garkashin hadisin idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya mutu ayyukan da sai yake tafi ta uku za a iya yin mutum sadaka jariya bayan rasuwarsa ya zama yana samun ladan amma ba cikin dukiyarsa ba kware da gaske za ka yi dan uwanka mutum sadaka kai da zai yi masa addu'a kamar yadda za ka iya masa addu'a dan uwanka mahaifinka matarka mijinki ɗanka babbanka abokin mahaifinka abokinka duk za ka iya musu sadaka jariya ka gina musu masallaci ka haɗa musu rijiya ka gina musu ka gina makaranta da niyyar cewa wannan ladan ya tafi zuwa garinsu wani za a iya musu sadakatun jariya domin ba abin da ya bambanta su da addu'a to wannan yake idan mutum ya taimama gabanin yana da janaba wato dai yayin da yake da janaba kenan wannan taimamar ta ɗauke na sai ya yi wankan janaba da yake da ita a'a wannan taimamar ba za ta ɗauke masa wankan janaba idan mutum yana da janaba ya zama ta cewa lokacin sallah ya ƙure masa kafin ya wanka lokacin sallah asuba ya fita rana ta fito to a nan wajen a taimama zai da zai ta zai wanka ba ya kai zarta lokacin sai ya taimama ya samu sallah a cikin lokacin ta kafin fitar lokacin to amma daga zarar ya yi sallah wannan taimamar ba ta ɗauke masa ba ta mai da shi mai tsarki ba ne ta halatta masa yin sallar ne ya ja ta yin wanka ya sa nema malamai suke cewa suke ɗaukar wannan matsala ita ta nema hali ta wannan mubiqin aw rafi' mai halatta yin ibada ne ko ta mai ɗauke rashin tsarki ne wasu ba mai ɗauke wa yake ba ba ɗauke kan yake ba halatta ka yi ibada yake tare da cewa kan yana jikin ka wannan yake musulun da yake da swimming pool a gidanka an ta kawai zai faɗa ne bai na hukuncin yanka hannu ya rasa sunna in yanka hannu ba ba cewa aka kawai zai faɗa ba in yana da swimming pool a sai ya je ya ɗebi ruwan ya wanke na gasar ya wanke gabansa yayi alwalar sannan ya fada kumbin in ya fada shi kenan yayi wanka kuma yayin da yake yin din ya fara da gefen dama shi ke dawa kafin gefen hagu ne kan da kira ya aiki da sunna sannan yana yake wani yaga wani yaga wani yana shafar kafa a yayin alwala sai yake akwai qira'a da take famsahu bi ru'usikum wa arjulikum فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أقول قراءة بكثي وأرجلكم ولا جرر جرر المجاورة بجرر بجرر صور كما كفى شافى كذائب جرر المجاورة كمر فقا ألا مدعك في سلسل في سورة بيت إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم عذاب يوم أليم alim din nan kika ce ta azab azab yawmin kamata yayi zaman to ace aliman ita azaba take ne raƙadi ba ranar ce ne raƙadi ba amma sai ake mai ita alim din jarra min mujawara saboda ta makwarci ta yi makwartaka da abin da yake kina majrur ne wannan islubi ne yake yawan istilarati akwai shawahid wa inda kuma malamai sun kawo idan dan haka idan qira'a ta zo in qira'a ta zo wanda take daukar ta ta daukar kanta kana nufin cewa ta san kafafu ne ta ce ta koma alqur'ani yana buƙatar sunna da nufin fahimci shi sai muka ga ai ya dauki sunna alwala a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su da isasshen ruwa sai suka rinka kafa fuskar suka rinka kafa kafafu yake asbu bil wudu zainun bil aqabi min an nar ku tuka alwala sai mun azaba ya tabbata da bidabugai daga wutar jahannama saboda kai san kafafun ku da kuwan ke ba saboda haka sai ya nuna cewa kenan in ma wannan fahimtar ta dauka cewa wannan qira'a ta nuna a shafa kafafu ne to hadisi ya nuna kanta ba haka ake nufi ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da wannan fassara ba bai tabbatar da wannan ma'anar ba saboda haka sai a dauki ita wannan qira'a sai a ba ka fassara ita kai qira'a kuma ma bai kamata ma ka dauki qira'a ya zama cikin ta ma'anar ta haka dauki qira'a ba inda qira'a da take lafiya da qira'a da jinhu da mafi yawan qira'a sai karanta ayar kan tahu bi ru'usikum wa arjulakum bin nafsi da fata wanda yana kan cewa ita kafa fudo yake shiga ai kuma sunna ta tabbatar da wannan to ra sai kuma dai qira'a sai ta fahimci cewa to me yasa ne hikimar da ake mata jarra inda da zai zama cewa mata jarra da zata canza ma'ana da zata cire da abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ma'anar aya ba dole sai ta bata ma'ana da yake larabawa suka dauka amma wanda yake jahili ne da kullarar shi da zai gane wannan qira'ati sabiyya ok a eh ba sabiyya bace a cikin hasal a cikin suratul nisaa ce take sabiyya ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wa ittaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama wal arham wal hadith da cikin qira'at sabiyya amma ne da wa arjulukum ba qira'ati sabiyya ba qira'ati sa ba ta cikin al qira'at al asr al mutawatira qira'ati kaza wannan yake mutum ne ya tahara da kanazir yayi alwala yayi sallah ko bayan nan ya zama cewa kanazir ne sai ya sallah zuhur kawai da wadana ka ji tsoron Allah ne zama Allah ne kanazir da kanzir kanazir ne eh okay eh haka ne akwai wanda yake da larura baya jin kanci to Allah ya ba shi lafiya idan ya gane dan nan wato malamai suka ce ɗaya daga cikin hikimomin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin shari'a idan za ka yi alwala za ka fara wanke hannunka sannan ka kuskura bakinka sannan ka shaƙa ruwa kafin ka je ka wanke fuska aka ce ɗaya daga cikin hikimomin shi ne cewar ruwan nan dai kana ganin sa da ido idan ba ka da ido idan ka zo za ka kuskura baki za ka ji ɗanɗano idan ka ji ɗanɗano ya zama ko sami lafiya lafiya in ka ji shaƙa ruwa in ruwan ya ɗaya ya jirkita bai ɗauki ka za ka dawo to da kafin a lokacin da za ka san cewa alwalar da kake da ruwa ne wanda ke da cancanta wannan yana daga cikin hikimar shari'a da haka idan baka ji ƙanshi ba ya kamata a ce ɗanɗano ya bayyana maka kuma in ma dangane da bayyana mata ba, ya kamata a ce taurin taurin ta manzil din ya bayyana mata, wanda daga zarar ta fara wanke hannu za ta gane wannan. Sannan tambayar ta biyu shi ne, ya halatta mutum ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ko sujada? A cikin tahiyya sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada ma ya halatta, yana da yiwuwa yana da cikin addu'a, babu ne shi ta tafi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada, duk da yake mahallinsa a cikin tahiyya ne, amma dai kayi dan kai ta cikin sallah kamar annabi ta asisi gida kamar annabi misali kana cikin gida kaje ai kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne kake sallallahu alaihi wasallam a cikin gida wannan kware da gaske babu wani aidi a cikin wannan kamar da zai aro asaro ta daga Imam Ahmad da Imam Malik a Imam Abdul Malik ibn Habib dukan su yi fatwa akan cewa wanda yake cikin sallah a kowane hali yake a kowane hay'a idan ai kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mutu salati a cikin sallah ta sa in a tarki a tattakin nufi a kan cewa a tattakin maka da ya tsawaita ba ya ce da yi an kira an kira kuma ala ya sallam ya yi ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai ya kai sai ya bude ba na'am eh ba a bayyanawa ba a bayyanawa ba a bayyana salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya a zuci kamar yadda Imam Ahmad ibn Hanbal yake sun malamai sai wanda suna da furu a cikin wannan suke nufi a kan wannan matsalar da shi da Abdul Malik ibn Habib da suke ana jiran Imam Malik dukkanin su kuma suka ce mutum kada ya bayyana ya asirta domin saboda babin ka babin ka babin addu'a ne wannan yake a cikin a'immatul mazahib al-arba'a su wane ne suka tafi a kan cewa jini najasa ne kuma su wane ne suka tafi a kan cewa ba najasa ba ne dukkan a'immatul arba'a sun tafi a kan cewa jini najasa ne wanda yake jini ba najasa ba ne al-imam al-shaytani ba a cikin a'immatul arba'a ba ya ga kuma ibn hazm qawli sai kuma sai ne iftar gare ta amma a'immatul arba'a ga baki ɗaya sun tafi a kan cewa jini ne kusan wannan yake dan Allah yana son a yi masa bayani mai warkarwa a kan aiki da hadisi mai rauni shi ya halatta ko kuma a'a a ina ne ya halatta a kuma ina ne bai halatta ba sun hadisai da isai a cikin bulugul maram za a iya aiki da su ne ko kuma a'a wannan tambayar ta ta zama cikin wani lokaci insha Allah don saboda tsarewar lokaci wannan ba da muhimmanci amma saboda tsarewar lokaci da zai yi wannan bayani ba wannan ta tambayar ta guda uku ne a kan sallar ƙasar sallar ƙasar ita za mu bari sai bakon mu biya insha Allah don yanzu lokaci ya zo wannan yanki tambayar hukuncin matar da mijinta ya neme ta ta ƙi kula ki kullum haka har ya nemi matar banza su kai gida sai ya bi Allah wannan aikata har a don taƙi don taƙi shi amma bai halatta masa ya je ta kawo Allah ba ita da lai sunta mutunta tunda kullum za ta kwana cikin cikin Allah mala'iku na cinye masa ya masa wa'azi ya bayyana masa wannan amma wannan ba halatta masa zai bai zai yi idan ya haka ya halatta wannan sai kuma yana sai da kaya a kan naira 100 idan ya sa idan ya sayar zai ci naira 10 sai wani ya takura masa ya sayar masa naira 91 ya rantsa masa naira 1 na ci menene hukuncin wankewar da nayi eh to ba bukata maza bai dace ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cewar ɗaya daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki baya wato kallon ta ranar alƙiyama shi ne mai sayar da abin sayarsa sayarwarsa bil halikin kaji da ƙarya wadda take ta da rantsuwa take ta ƙarya to kun ji kun da yake rantsuwa da take ta ƙarya ba amma rantsuwa abin nan a cikin kiniki malamai sun ɗauka daga nan a kan wato farhanta da ganin rashin son rantsuwa a cikin harkar kiniki kada abin nan mutum ya saboda sunan Allah maɗaukakin sarki bai kamata mutum ya zama ta an yi wasa da shi ba ka rinƙa rantsuwa ne a kan abin da yake mai ƙadar wani yake ƙaramin ƙarfi taunama yakan wadatar da babban ƙarfi wanka ai taunama ba ƙaramin ƙarfi ba ne ƙaramin ƙarfi alwala ne ita taunama kamar yadda muka ce ba ƙarfi ba ke mai halatta ka yi ibada ne tare da rashin ƙarfi a jikinka za ta halatta masa ka yi abin da yake ba ka da alwala kuma za ta haramta masa ka yi abin da yake ba ka da wanka kamar kana da janaba ko baka kana da haila lokacin sallah zai tsiri kafin ya zama to kwanciyar ɗaya daga cikin su yayi aiki yayi wanka ya fi yaro su ibadar su sai ya taimama sai ya zama to wannan taimamar ta halatta masa yin ibada tare da cewa rashin karfin da nan a jikin ka, amma ba za ka karfafa shi ba. Imam mutum mai haila, idan mutum mai haila ya zama ta kancewar ta gama al'adarsa, ta gama al'adarsa gab da yadda zai zama ta cewar idan ta yi wanka abinda zai masa saura, idan ta tsaya take za ta yi wanka, alal misali da ba za ta iya wanka ba sai ta samu ruwan zafi, kuma take za ta yi wanka da ruwan zafi din nan lokacin sallah zai fita, to sai ya zama ta kanta take ta yi wanka har ta samu kanta yin wannan ibada. والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده.